shekarar.
An jima kaɗan Maryam Dauda za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyar kashi na biyu. To bari mu fara rahotannin namu da wannan batu da gwamnatin jihar Niger take cewa har yanzu babu wani haske da aka samu game da kokarin kubutar da ɗaliban kwalejin kimiyya ta Kagara da kuma fasinjan bus da ke hannun 'yan bindiga a halin yanzu. Wannan dai na ƙaryata labaran da wasu kafofin yaɗa labarai suke yaɗawa cewa wai an sako yaran makarantar. Ga dai bayanin gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello a wannan rahoto da Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana daga Mina.
Gwamnatin jihar Niger Nigeria ta ce babu wani hasken da aka samu game da kokarin kubutar da yaran makarantar Kagara da kuma fasinjan bus da ke hannun 'yan bindiga a halin yanzu. Wannan bayani na gwamnatin jihar Niger dai yana nuna ƙaryata labaran da wasu kafofin yaɗa labarai suka yi na cewa wai an sako yaran makarantar. A wani taron manema labarai a ranar Juma'an nan, gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce babu wani bayani zuwa yanzu, amma dai suna bin hanyoyin da suka dace domin ganin an kubutar da waɗannan mutane.
Babu wani ƙarin bayani illa in ce duk abubuwan da ya kamata a yi ana yi, kuma na tabbata insha Allah nan da lokaci kaɗan za a sako su. Muna bin ta kowane hanya, ko ta hanyar sojoji ne ko ta hanyar sulhu ne, duk ana yi. Halin da ake ciki a Najeriya yau, mutane da yawa na da musamman su Fulani suna da ƙorafi kuma ban ga laifinsu ba domin an manta da su. To lokaci ya zo da ya kamata duk abin da ake yi al'umma su ma a yi da su.
A halin da ake ciki dai, shahararren malamin addinin Musulunci nan na Kaduna Dr. Ahmad Abubakar Gumi ya yi wata ganawa da wasu 'yan bindigar a ƙarƙashin jagorancin shugabansu da ake kira Dogo Gidi. Gama dai abinda Dr. Gumin ke cewa bayan kammala ganawar.
Dolinsu ko ina muka je ɗaya ce cewa jami'an tsaro na shiga wurin neman 'yan ta'adda da aka sani sai ta kashe mutanen da ba su ji suka gani ba. Sannan kuma in sun shiga gari akwai 'yan sa-kai koko 'yan banga wanda suke fada da su, kuma sai suka nuna kamar gwamnati na goyon bayan 'yan sa-kai. Za su ce za a kashe bafillace 100, ba za a ji ma a labaru ba kwa reporting, amma in su suka yi rama to za a cika duniya da cewa gashi nan sun yi kisa da kuma dai abubuwa gashi nan suna cikin daji, babu wani abu, ba makarantu, ba asibiti, ba wani abu dai da ake ba su nasu kaso cikin wato kuɗin hukuma.
Kun ba su tabbaci za a yi ne ko ku menene matsayar ku?
Na wannan karan da tunda yake mun je da jami'an hukuma gwamnati su da kansu sun ji da bakin su kuma sun yi musu bayani cewa yanzu sun lura da wannan al'amarin kuma za a yi dauki matakai, saboda haka mun farin ciki kwarai da gaske.
Gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta ji daɗin wannan ganawa ta Gumin da kuma waɗannan 'yan bindiga. Inji gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello.
Kwarai mun ji daɗin zuwan Dr. Gumi, duk da cewa yanzu na gan shi ko minti goma ba mu yi ba domin zai je ta jana'iza, ba mu yi cikakken bayani ba, amma ya tabbatar mana in ya kai zai dawo so ba mu yi cikakken bayani, amma dai ya kwantar mana da hankali.
To sai dai Dr. Ahmad Gumin ya bayyana cewa 'yan bindigar sun bayyana masa cewa ba su ba ne suka kwashi ɗaliban kwalejin Kagara ba. Mustapha Nasir Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasir Batsari, ana tare ne da yadda sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Maryam Dauda da labaran duniya kashi na biyu.
A kasar Myanmar, wata matashiya 'yar zanga-zanga da 'yan sanda suka harba a kai a lokacin wani gangami a ƙarshen makon da ya wuce ta rasu a yau Juma'a. Maya Swat Kine, wacce ta cika shekaru 20 a lokacin da take bangaren kula ta musamman a asibiti, a lokacin wani gangami a Naypyidaw, babban birnin Myanmar, aka harbe ta ranar 9 ga watan Fabrairu. Ma'aikaciyar kantin saida kayan abinci ce. Wannan ne karan farko da aka tabbatar da mutuwar wani daga cikin masu zanga-zangar da dabbansu suka tattaru kan titi a fadin babban birnin Myanmar bayan da sojoji suka hambarar da zababbiyar gwamnatin kasar, suka kuma tsare shugabar kasar Aung San Suu Kyi da wasu 'yan jam'iyyarta a ranar 1 ga watan nan na Fabrairu. Kamfanin dillancin labaran AP ya ba da rahoton cewa a yau Juma'a galibin babban birnin ya kasance shiru. Shugaban Algeria Abdelmadjid Tebboune ya sanar a jiya Alhamis cewa zai soke majalisar wakilan kasar wadda mambobin ta ke da sama da shekara daya su kammala wa'adin su na shekara biyar. Tebboune ya ce zai sa a yi zabe don kafa sabuwar majalisar ta hanyar zaben da ba za a yi amfani da kuɗi ba ko na rashawa ko ba na rashawa ba. Bayan haka shugaban ya kuma ce zai yi garan bawul a gwamnatinsa cikin kwanaki biyu masu zuwa. Tebboune tsohon prime minister ne a ƙarƙashin shugaba Abdulaziz Bouteflika da aka hambarar da gwamnatinsa. An zabe shi ne a daidai lokacin wata zanga-zanga ta neman kawar da jam'iyya mai mulki a ƙasar.
Da malama Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tobar mulka jamhuriyar Niger inda hukumar zaben kasar ta tabbatar da ta kammala daukar matakan da za su bada damar gudanar da zagaye na biyu na zaben shugaban kasar da zai hada da Bazoum Mohamed na PNDS mai mulki da Alhaji Muhammad Usman na RDR canji ta ƴan hamayya a ranar 21 ga watan Fabrairu da muke ciki. Kakakin hukumar zaben Nafi Wada shine ya bayyana hakan a hirarsa da wakilinmu Suleiman Muna Barma daga birnin Yamai.
Gaya wanda muke cewa material nur masu yauni su dama tunda aka yi zagaye na harko ba mu maido su ba, sai wanda muke cewa material sensible wanda su in babu su ba a yi zaben ba, cewa kamar wani biletin na zabe, kamar wani tawada wadda ake sawa na zaben ka ko kuma ka dangula a yatsarka shaida sahihi ka yi zabe, su ne daga baya aka aika mun yi kira kaya duka suna nan a cikin kowace komin 266
na matakan dauka akan matsalolin da aka fuskanta a zagayen farko.
Matakan da muka dauka kun san a matsalolin da aka samu zagaye na harko musamman matsaloli ne wanda aka samu bisa cewa kan horo, shi yasa muka ce horon da a yi shi kwana ɗaya a yi shi kwana biyu, kuma bayan wannan kwanan biyu da aka yi shi kasan wutarin daga an yi horon ne sai a dauke su a kai su ruwan zabe, sai muka ce mu bari sai washegari kenan rajuma'a suke kariya, in suka kare rajuma'a ran asabar sai su kai su garin ruwan su inda ruhunan zabansu suke. Kuma na biyu matsalar da aka samu musa kan tawada ce wannan wadda kake dangula inda kai zaben ka cewa an karsa shi, to musa kan wannan ayyukan kun gani jiya cewa kasar Ghana ta ma ba mu 100,000 na wannan tawada, sai muka kai su biyu a kowace ruwan zabe, mu kuma ruwan zaben da gare mu 25,000 ne gare mu da 978 kenan, in muka kai biyu ma sai ya saura kuma tinuwa innan ta wadda duka suna cikin da'ira da'ira.
Kawo yanzu ana iya cewa dai komai ya hadu ranar 21 ga watan nan na Fabrairu, in Allah ya kai mu zabe ba fashi.
In Allah ya reda abin da yake dai bisa kan abin hukumar zabe duka komai ya tafi, kuma mun samu labari cewa duka wannan ƴan takara su biyu kowa ya bada wakilin shi a bisa kan hukuma ta jaha ta gunduma da ta da'ira kuma da bisa kan ruwan zabe.
Allah yake ciki game da tsaro,
duka muna tare da eta major gaba daya wanda yake kula da harkar tsaro, kuma din sun galgaya mana abin da ya kamata wakilanmu a jaha da a gunduma da a da'ira yanda za su kasance ka a samu tarzoma.
A gaida Suleiman Muna Barma da wannan rahoto. Har yau akan zaben na jamhuriyar Niger, ƴan adawan kasar sun zargi gwamnati da tilastawa sarakunan gargajiya da su tirsasa talakawansu su zabi ɗan takarar jam'iyya mai mulki Bazoum Mohamed a zagaye na biyu na zaben shugaban kasar da Niger ɗin ke shiryawa a ranar Lahadi 21 ga watan Fabrairu, zargin da masu mulkin suka musanta. Ga dai rahoton Haruna Mamman Bako daga birnin Kwadni.
Ana gab da zaben ranar 21 ga watan Fabrairu wannan shekara zagaye na biyu na zaben shugaban kasar jamhuriyar Niger ƴan adawa ne suka ce sun gano jam'iyya mai mulki na son ta yi amfani da ƙarfin mulki domin cilastawa sarakunan gargajiya sawar talakawan kasar dole ko a basa so su zabi Bazoum Mohamed dan takarar jam'iyyar PNDS tarayya. Tsohon ministan wasannin kasar Abdurrahman Seydou member a committee gudanarwa na jam'iyyar Model Lumana Africa ta Muhammadu da ke mara wadan takara RDR canji Alhaji Muhammad Usman ne ya bayyana wa sashen Hausa na muryar Amurka haka a yau da safe a garin birnin Kwandi
da cikin wannan zagaya da kai sai da kowa da kai naji dubumuwa da yawa cikin dubumuwan din zan dauko wanda yadda bai ni kware shine cewa da ana so a bi karkashin sarautar gargajiya dan atila samu talakawa su da cikin intin su cikin hankalin su su ka gano canji suke so amma ana so a kabo su a maidon su su doke abinda su hankalin su bai guda musu ba abinda su ra'ayin su bai ba su ba cewa da a doki ba zum a doki bangaren dan candidate na bangaren iko na yanzu abinda yake so su dai sai mu Allah godiya da mahi yawan da sarautar gargajiya ta Niger mahi yawan su duk ma ilimanta ne ko ba su ilimi wanga da boko ba su na Muhammadiya kuma ko babu biyun mutane ne waɗanda sun tayi gabas da yamma sun gano menene demokrasiya menene duniya gita ta take so menene talaka da sakakashin su yake so doka ni wanda babu shakku na san da can masu unhwani da zaman su ne su ta su suna bin karkara suna wasu hudu musu abubuwa za su sarakai sun ce wanda ya cewa ne ci musu ina tabbatar da mahi yawan wannan buri da wannan shi kariya ne sai dai fa jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ta hanyar dan baba mamman ceni kakakinta a birnin Kwandi ta musanta haka inda na tambaye shi ko yaya suka ji da wannan zargin da yan adawa suke musu
kuma nan sun kabullo kuma to ni abinda ka ban mamaki da yan adawa yan sun ka shiga yawwaga gobe wagga suka shiga in muna son haka nan mi ka kai mu har mu bi goyon bayan wasu ai sai mu tattun zagaye na hukumar mu cilastan tunda ai dukkan da wannan lokacin mu da iko kenan wannan magana ta su ce ta ra'ayin su ce su dai dun magana mai iya kawo wani cegumi ko tashi hankali ita ce su kenan suna yi wannan aikin su ne sun kware da wannan ka hudani ga yan kasa sun kware ga game-game su gama yan kasa mu ba ta zarce za mu yi ba ba ta zarce muka nuyin yi ba
to ba ku tsoro yalla wata kila suna da wani kwarin hujja wanda shi yasa sun ka dibo wannan
to ina take kwarin hujja ai hujja guda ce Alhaji wannan magana da ku yan jarida da su masu saurare duk ya kamata su gane maganganu na yan wadanda sun ka saba yi na ka hudani cikin kasa tunda ai haka nan muka so ai nan kasa ga an taba zabe akwai wanda ana cikin zabe kwakwashi akwatuna caccan za sa wada shi kaso mu ba haka anniyar mu ai haka nan muka ba mu bari mata zagaye na biyu
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger a gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoto kada a shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25-31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu yanzu kuma ga shirinmu na gaba
jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka Amurka wannan mako zai dubi ne kan wasu bututuwa da suka faru a nan Amurka amma daga kasewar wutar lantarki da aka samu a jihar Texas na fiye da kwana uku sanadiyyar sanannen sanyi da ake yi zuwa tsokacin da masu fashin baki ke ci gaba da yi kan wanke tsohon shugaba Trump da majalisar dattawa ta yi a yankunan tsige shi da aka yi a karo na biyu bayan da aka zarge shi da laifin tunzi da magoya bayan sa su yi bore a majalisar dokokin Amurka sai ku biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani Sunana Mahmud Lalo To sama da mutum miliyan 1 ne ke zaune a wasu yankunan jihar Texas babu wutar lantarki sanadiyyar tsananin yanayin sanyi da jihar ke fuskanta duk da cewa ba kasafe take fuskantar irin wannan yanayi ba wasu rahotanni sun ce har ma an samu asarar rayuka yayin da har ruwan da ke gudana a gidajen mutane shi ma ya dauke Na tuntubi Alhaji Shu'aibu Aliyu ta wayar ho wanda dan asalin Najeriya mazaunin jihar ta Texas inda na fara da tambayar shi halin da ake ciki
A gaskiya babban abun da shine yawanci suna da yara sannan kuma ka san kana da yaro kana son wuta kuma kana son ruwa to abin da ya faru shine tun da aka dauke musu aka yanke musu wannan abu gaskiya matsalan ya ya raunana sosai wallahi ya zama abun tausayi
kamar wani yanki ne wannan abu ya shafa?
A gaskiya a Houston kusan kowane bari ya shafe su. A Houston kusan kowane ya shafe su.
Hannan inda kake zaune kenan?
Hannan inda nake zaune. Ni mun yi kwana uku ba mu da ruwa. In fact, da